Sashi Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da tashar Matabiyoyi Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio da ke kuma siya kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu da tashar ta hanyar sadarwar internet a koyaushe ake bukata a voahausa.com ko sashinhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji tattaunawar da abokin aikin mu Usman Kabura yayi da Honorable Ibrahim Bala Hassan akan yunkurin da kuma yunkurin da ke na ba kananan hukumomi da majalisun dokoki ikon cin gashin kansu kamar yadda ake kokarin yi wa kundin tsarin Najeriya garin bawul. Maudu'inmu na yau kenan, don haka muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan ko kuma a game da haka cewar shin ba kananan hukumomi da majalisun dokoki cin gashin kansu ya dace. Lambar da za a kira ita ce in aka sa alamar tarawa sai a sa 1 sannan 202 205 555. Kada a manta a sa alamar tarawa a farko kafin a jero lambobin. Za ku mu kawo muku labarin wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum. Majalisar Dinkin Duniya ta amince da wata matsaya da gagarumin rinjaye inda ta yi watsi da ayyana Kudus da Amurka ta yi a matsayin babban birnin Isra'ila da kuma shirin mayar da ofishin jikadancinta zuwa birnin.
The United States will remember this day in which it was singled out for attack in the General Assembly for the very act of exercising.
Amurka ba za ta manta da wannan rana ba, inda aka mai da ita sanayyar ware a zuwa Majalisar Dinkin Duniya saboda kawai ta yi amfani da yancin da take da shi a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta. Za mu tuna idan aka kira mu ba da gudunmawa mafi girma a duniya ga majalisar, sannan za mu tuna idan ƙasashe da dama suka zo neman taimako wurin mu ko kuma suka nemi mu shige musu gaba a wani lamari kamar yadda suka saba yi. Inji jakadiyar Amurka a majalisar Nikki Haley gabanin a kada kuri'a. Wannan taron da aka yi na zuwa ne a yau Alhamis bayan da Falastinawa tare da ƙasashen Larabawa suka nemi a zauna. Sai dai wannan matsaya da aka cimma ba ta zama doka da dole sai an aiwatar da ita ba akan kowace ƙasa, amma kuma tana da matukar tasiri wajen nuna ra'ayin ƙasashen duniya na cewa ba su amince da ayyana Kudus da Amurka ta yi a matsayin babban birnin Isra'ila ba. Daga cikin ƙasashe 172 da suka kada kuri'a, 128 ne suka goyi bayan matsayar, 9 suka goyi bayan Amurka, sannan wasu ƙasashe 35 suka hauku jira ƴan baruwan mu.
To a ɗaya ɓangaren kuma, a yau Alhamis gwamnatin Amurka ta saka takunkumi akan shugaban rundunar sojin Myanmar wanda ke fuskantar zargin jagorantar kisan ƙari dangi akan musulmi ƴan ƙabilar Rohingya. General Maung Maung So na daga cikin mutane 52 da ake zargi da keta haƙƙin bil'adama a duniya wanda baitul malin Amurka ta saka musu takunkumi. Daga cikin mutane 52 har da tsohon shugaban Gambia Yahaya Jame wanda Amurka ta ce ya taba kafa wata runduna da ta kware wajen kashe mutane wanda yake musu kallon suna barazana ga mulkinsa. Har ila yau an saka takunkumi akan Muktar Hamid Salah Sha, wani likitan kasar Pakistan wanda 'yan sandan kasar suka ce an same shi da hannu a safarar sassan jikin mutane kamar yadda baitul malin Amurka ta sanar.
Aƙalla mutane 20 ne suka rasa rayukansu bayan da wata gobara ta tashi a wasu gidaje da ke ɗauke da wani wurin motsa jiki a birnin Jecheon da ke ƙasar Koriya ta Kudu. Hukumar kashe gobara a ƙasar ta ce mafi akasarin waɗanda suka mutu suna cikin wurin wankan gasa jiki ne da ake kira sona a Turance. Wutar kuma ta faro ne daga wata mota sannan ta mamaye ginin mai benaye 8 inda mutane da dama suka makale. Wani kakakin hukumar kashe gobara ya ce wutar ta haifar da haƙi mai cike da guba, lamarin da yasa aka kasa kwashe mutane daga wurin. Shi dai birnin Jecheon yana dauke ne da tsaunuka da koguna da ke kurara, yana kuma da tazarar tafiyar kilomita 118 daga Seoul, babban birnin ƙasar ta Koriya ta Kudu.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadan Majalisar Dinkin Duniya na musamman kan rikicin Yemen ya nuna matukar damuwarsa a yau Alhamis kan yadda ake kara samun tashin hankali a Yemen, amma kuma ya yi maraba da alkawarin da dakarun da Saudiya ke jagoranta suka yi na cewa za su bari a kai kayan agaji a wani muhimmin yanki. a ranar Talata, Ismaila Sheikh Ahmed ya yi Allah wadai da harin makami mai linzami da 'yan tawayen Hutsi suka kai akan Saudiya. Yana mai cewa harin zai iya wargaza shirin zaman lafiya da aka shimfiɗa a Yemen, bayan da 'yan tawayen suka harba makami akan wani filin jirgin jilagen da ke birnin Riyadh a watan Nuwamba. Kasar ta Saudiya ta girke wani shingi a sama da kan teku a Yemen na tsawon wasu makonni. Tana mai cewa ɗaukan wannan mataki ya zama dole domin a daƙile safarar makamai da ake yi. Amma duk a harin na watan Nuwamba, a jiya Laraba, dakarun haɗin gwiwa da Saudiya ke jagoranta sun ce za su bar tashar jiragen ruwa ta Hodeida a buɗe har na tsawon kwanaki 30 domin a samu damar aikawa da kayayyakin abinci da sauran kayan agaji. Nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji da farko, abokin aikinmu Usman Ahmad Kabara ya samu tattaunawa da Honorable Ibrahim Bala Hassan, dan majalisa mai wakiltar mazabar Dugurgwana a karamar hukumar alkaleri, kuma shugaban kwamitin yada labarai na majalisar jihar Bauchi, akan yunkurin ba kananan hukumomi da majalisun dokoki ikon cin gashin kansu kamar yadda ake kokarin yi wa kundin tsarin mulkin Najeriya garin Bawul. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
Sunana Honorable Ibrahim Bala Hassan, dan majalisar mai wakiltar mazabar Dugurgwana karamar hukumar alkaleri a jihar Bauchi, kuma ni ne shugaban kwamiti na yada labarai na majalisar jokoki ta jihar Bauchi.
To, yayi kyau, barka da shigowa Amurka.
Barka ka dai.
Akwai maganar kwaskwarimar kundin tsarin mulkin Najeriya din nan, na maganan dan masa wasu yan gyaran fuska haka akan wasu dokoki, amma kuma ba zai samu tsallakewa ba, dole sai majalisar dokoki din nan sun samu akalla kaso 2/3 na cewa sun zabi abin kafin abin ya iya tsallakewa. Me zaka ce mana akan wannan? Wane irin abu ne ake so ne?
Kwarai da gaske, yanzu haka ana shirye-shiryen yin garin Bawul ma kundin tsarin mulki na Najeriya. Kuma tuni su majalisar dokoki ta dattijai ta tarayya, wato Senate, da su majalisar dokoki ta tarayya, wato House of Representatives, sun gama nasu muhawarar, sun fitar da abubuwan da ya kamata a yi wa garin Bawul. Yanzu abin da ya rage shine sun aiko ma majalisar jihohi 35 domin su duba su ga me ya kamata su yi akai. Amma mu ba za doka ba ta bamu dawa mu yi muhawara akan kowane abinan da aka kai kayyade ba. Mu da jihohi ne. Abin da kawai za mu yi shine mu zabi A ko A'a akan mun yadda ayi kaza ko ba mu yadda ba. To, amma kafin nan sai muka fito da dabarun mu cewa abin da ya kamata mu yi shine duk wakili, musamman kamar yanzu mu a jihar Bauchi mai majalisu 31 ne, kowane dan majalisa ya koma karamar hukumarsa ko mazabarsa ya zauna da masu ruwa da tsaki, su ne stakeholders, malamai, 'yan kasuwa, ƙungiyoyi masu zaman kansu, ƙungiyoyin mata, ƙungiyoyin addinai da sauransu, da 'yan siyasa da matasa, a ji ra'ayoyinsu akan waɗannan abubuwan da za a yi ma garin Bawul. Mu mai musu bayani akan bayan ɗaya abubuwan da ake buƙata, mu ji me ra'ayinsu, kuma me za su amfana da shi. To, kasan wannan shi ake kira kamar inclusive government, kamar
gwamnatin za ta kawo kowa.
Kowa a cikinta zai zama na mutane, su za su owning responsibility na abin da za su yi. So, su za su mallaki wannan
gwamnatin
da kuma duk wani decision da aka ɗauka. So, yanzu ana nan ana tattara bayanai a kowace ina maganar jihar Bauchi, sauran jihohi ma ina tabbata suna yin haka, kafin kuma a dawo cikin ƙwaryen majalisa. A zauna a duba to ga abin da al'umma suka ce, kuma mu ma a matsayin mu na wakilai mu ma ga ra'ayinmu akan waɗannan garin Bawul din da ake so a yi. Sannan sai mu zauna sai mu zabe akan ɗaya bayan ɗaya.
Kafin tambaye ka fa'idar da za a cimma da wannan, bari mu je maganar ƙananan hukumomi. Ƙananan hukumomi su kansu akwai abin da ya daɗe ana kallon shi a matsayin dabaibayin cewa ba sa iya motsi, sai yanda aka yi da su ko kuma kuɗin shiga ne, maganan da sauran dai irin wannan abin. Shin menene ake magana akan ƙananan hukumomi ne? Su ma ana neman wai su samu 'yanci ne, kaza kaza.
kwarai tun kafin wannan gwamnati da ta zo a gwamnatoci da suka gabata kungiyoyi da yawa masu zaman kansu da su kungiyoyi na local government wato su Norgate din nan da su kansu jama'a al'ummar Najeriya da yawa suna ta kiranye cewa ya kamata kananan hukumomi a dawo da su su fara aiki su sami yancin kansu musamman wajen samun kudin su daga federation account wato asusuna na gwamnatin tarayya kamar yadda jiha take samu kowane karshen wata za ta samu allocation nata to ba su ba sa da yawa mutane suna ganin wannan tarnaki da aka sama kananan hukumomi na rashin samun wannan kudi
daga gwamnatin tarayya
direct
yanzu ina suke lika
yanzu da gwamnatocin jihohi su suke ba su abinda za su ba su su danyi ayyukan su da sauransu shi yasa ake son in suka samu autonomy nasu wato yancin kai za su zama na daga can Abuja za a aika musu da kudin su sannan kuma ita gwamnatin jiha ko da an samu wannan yancin kai na kananan hukumomi tana da damar da za ta iya sa ido ta wasu hanyoyi akan wayannan kudade da ake sakawa kananan hukumomi da kuma yanda harkan mulki take tafiya ba kawai za su tafi ne sakaka sai yanda suke so ba
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
to madalla kai da Usman Kabara kafin bude layin waya ga wannan waka shakata da ita
baban kambu dan Usman kai lafiya alhaji mamman Turan jiwa ba fasawa dan Usman Baba kan kada mai kwali kan gwanji mai rangwangwan wili dan tijani wili mutumin shata
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To madalla mun samu kira na farko daga Ondo wa ke magana daga Ondo
da Birni ne daga Ondo local government
to ya sunan naka
Salisu dan Birni
to ma Salisu muna sauraron ka
Salisu ne dan Birni eh
to muna sauraron ka
eh wato game da wannan ainihin cewar kananan hukumomi su samu
gashin kansu
da kuma majalisun dokoki na jiha to duk dai kan wajja game ce domin mu dai muna fata dai a yi haka amma akwai ana samun dan wadansu abubuwa wadanda sai dai a hankali domin gaskiya su ma kansu kanan ko ba aiki za su ba kuma in sun an ba su kudin ma su ma ba aikin za su ba kawai za su sai da kudin mutane ne kawai su abin da su ga dama su samu motar su ma tsada
to madalla mun gode ya bari mu
masha Allah
bari mu kai tara zuwa Kano waye da Kano
Assalamu alaikum kana tare da Umar Okusa unguwa online ne fata daga Aminan Juna da kanan jihar kanan Najeriya wato kanan Dabo
to malam Umar muna sauraron ka
gaskiya wannan abu na kananan hukumomi ne muna gaskiya a bamu wannan yanci na kananan hukumomi saboda gunin ka kusa da talaka saboda wannan abu ne ake samu aiki kana wanda muke ganin za a kashe talauci amma yanzu an kwato wayannan abubuwan magidafin iko ba sa zuwa ga talaka duk da muna a cikin wani yanayi na kunci da muke ganin cewa lokacin nan ko kuma kananan hukumomi babu komai ba abin da ake saboda yanayin abubuwan da aka ba su cikin gatin kansu amma da ra'a ba haƙƙin kansu. Akwai temporary da ake ɗauka na aiki, haka za a samu matasa su samu aiki ne, za a gaza irin wannan shaye-shaye da abubuwan da ake gani. Gaskiya ya kamata a ce mu yunkura mu taso a bamu wannan cin gishin kai na ƙananan hukumomi. Wannan shine a taƙaice kuma tsofusa unguwa uku layin mai fata daga Aminan Juna da kanan jihar Kanan Dabo nake cewa mu kwana lafiya.
To madalla na gode, sai mu ƙetare zuwa jihar Kebbi. Waye daga Kebbi?
Mai magana Nasiru Dan Aljanna ne daga jihar Kebbi, karamar hukumar Shanga local government.
To Nasiru Dan Aljanna, muna sauraron ka, a rika taƙaitawa.
A wanda ke faruwa, ya kamata wannan tsarin da gwamnati ta ci za ta fito da shi, ya kamata a yi shi domin su ƙananan hukumomi su samu aikin da za su yi ma al'ummarsu a ƙarƙashin karamar hukumar Nasiru. Saboda sai kaga gwamnati ta zo ta ƙara ta babu wani ciyama wanda ya zo al'ummarsu aiki a nan local government ɗin shi, saboda suna ƙarƙashin gwamnan jiha. Amma idan aka ba su dama suna cin gashin kansu daga tirara gwamnan, ina samun damar da za su maka su aiki kuma da al'ummarsu baki ɗaya. Alhamdulillah ya raga baki. Nasiru Dan Aljanna daga jihar Kebbi, karamar hukumar Shanga local government, a tashi lahiya.
To madalla, mun gode Nasiru Dan Aljanna. Madalla. To har yanzu dai ana tare ne sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai Taraba, wake magana daga Taraba.
Jamilu Bugawa ne, karamar hukumar Ibi cikin jihar Taraba.
To muna sauraron ka.
Ana magana kan yanda za a fasalta ƙananan hukumomi ya ba su ƴancin kansu ba?
Eh.
To ni ina ga wannan abin kamar duk ana yaudaran kai ne. ‘Yan majalisar tarayyar nan ba sai suna goyon bayan da a canja, amma gononinsu yau mafi akasari ba sa goyon bayan haka. To kuma in dai gononin ba sa goyon baya, gaskiya abin ba zai yiwu ba. Ina ga ko da zai yiwu ba sai da ta yi nuna biyu, amma ba ni yanzu ba.
Tuma da lamun gode, bari mu ƙetara zuwa Kaduna. Waki magana da Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To barka da la'asariya, sunana Prince Abubakar daga nan garin kasuwan magani a jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To Prince Abubakar mu je zuwa.
Gaskiya magana dangane da wannan kokari da ake yi, gaskiya magana muna goyon bayan shi 100%. To amma sai dai yanda kamar yanda naji ana ta magana wani lokaci aka maida hankali akan ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu akan abin da ya shafi maganan kuɗaɗe. To amma akwai wani abu da musamman majalisun dokoki suke mantawa, shine a ba majalisun ƙananan hukumomin cin gashin kansu ta ɓangaren ba su dama ma a gudanar da zaben ƙananan hukumomi. Kaga ya kamata a ce an ɗauke zaben ƙananan hukumomi an kai shi can hukumar zaɓe ma ta ƙasa, ta yanda za a riƙa yin zaben ƙananan hukumomin kai tsaye daga can wato INEC maimakon jingina su da hukumomin zaɓe na matakan jihohi. To fatan mu ne Allah ya sa duk abin da ya zama alkhairi a ya zama mai amfani ga 'yan ƙasa baki ɗaya. Na gode.
Prince Abubakar mun gode. Bari mu je jihar Katsina. Waye da Katsina?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Tamir Bataraba, nan jihar Katsina.
To muna sauraron ka.
Yawwa, ni dai ina goyon bayan a maganar wai su majalisar sokoki kamar ita ma ni goyon bayan ta, amma ina goyon bayan cin gashin ƙananan hukumomi.
To madalla, mun gode ƙwarai masu jihar Katsina. To bari mu ƙetara zuwa Ibadan. Waye daga Ibadan?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Manubi Dan PDP, Kano Siddiku Walli, jihar Kebbi tarayyar Najeriya cikin garin Gagaryo.
To muna sauraron ka.
Wannan maudu'i da ake yi, mu ma da kanmu muna ba da goyon bayan a zankaba kana jihohi kasansu, domin idan ana yin haka nan abin za a samu cigaba, za su sa a yi musu aiki kuma su dage su ga ina ne aka sa kuɗinsu. Ya zai ana tura kuɗi wurin gwamnoni, ana taushewa kuma ana ƙara mu cin hanci da rashawa ƙarfi. Assalamu alaikum. Sunana Badu ga Dan PDP a nan kan Shanu a Kiyare. Na gode, Allah ya saka da
rai. To madalla, sai jihar Plateau. Waye daga Plateau?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Na Plateau kana ji na?
Eh, Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur.
To Bala Komanda, muna sauraron ka.
Yawa, to gaskiya na goyi bayan wannan tsari, kuma gaskiya don sun fi kusa da mu su wa'annan ƙananan hukumomi. Yau in aka ba su gashin kansu da izinin Ubangiji, to mu ma za mu sa ido mu gani da su mana da wa'annan kuɗaɗe da aka ba su, saboda sun fi kusa da mu. Tunda ba sa ba ma kusa da gwamnati, su ne muke kusa da su. To don haka muna godiya, kuma muna son Allah ya tabbatar da hakan, kuma muna nan za mu sa ido a kai. Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur, a tashi lafiya.
To mun gode Bala Komanda. Sai jihar Kaduna, wa ke magana da Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Zarbe barka da yamma.
Wa alaikum assalam. Ina sauraron ka. Wake magana?
Sunana Alhaji Musa Ngaro.
Alhaji Musa Ngaro.
Kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musa Ngaro, muna sauraron ka, mu je zuwa.
To alhamdulillah, wannan kuduri da aka fito da shi gaskiya kuduri ne mai kyau. Kuma kaga abin da zamu lura da shi, mu abin da zamu koyo shi muke fada da yaki da su kansu gwamnatin mu nan arewa, saboda rashin wannan ba ta kanta karamar hukuma yancin kanta. Saboda yanzu misali idan aka ce karamar hukuma za ta ci yancin kanta, talakan da ke kasa zai dan samu ya lasa, amma a ce gaba ɗaya ba a tattare shi a kan maguda ɗaya, gwamnatin jiha za ta yi, kaga tarayya ce gwamnati ita kanta ce a kan guda ɗaya, to kaga ta ina talaka zai samu ya dan lasa. Amma yau idan aka ce misali kana da aboki chairman ko kuma kana da wani wanda ya shafi chairman, din za a dan baka ƴan kwangila ko da kwalbati ka yi, kaga idan kuɗi suna bayyana cikin al'umma za a ga su kansu mutane suna shanawa. Amma in dai aka ce a riƙe komai, to akwai matsala. Ban Jarmai ne maka fata a kari. Alhaji Musa Ngaro, na gode, a taji lafiya.
To madalla Musa Ngaro daga Weka, za mu rufe kungunci, za mu kammala ɗauka wayoyin namu, sai kuma Allah ya kai mu gobe. Har yanzu dai kuna tare ne sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 3:20 na yamma. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Najeriya ta fice daga jerin mafificin kasashe 50 a fagen ta maula a duniya a jadawalin mafificin kasashe na hukumar kwallon kafar duniya, wato FIFA. Super Eagles din na Najeriya sun koma na 51 a duniya a sabon jadawalin da hukumar ta FIFA ta fitar na watan Disamba a yau din nan, inda ta fadi daga kasa ta 50 da take a watan Nuwamban da ya gabata. A matakin na duniya dai, kasashe 30 na sama basu sauya ba daga watan da ya gabata, inda har yanzu kasar Jamus ce ta daya a duniya. To sai dai kasar Ghana ta sami haye mataki daya daga kasa ta 51 a duniya, inda ta ture Najeriya ta koma kasa ta 50. Hukumar kwallon kafar Najeriya NFF ta bayyana rashin jin dadinta akan rashin saka dan wasanta Victor Moses daga cikin yan takara uku na ƙarshe na gurzon dan kwallon Afrika na shekara ta 2017. Muhammad Salah da Sadio Mane da kuma Pierre-Emerick Aubameyang su ne za su fafata a takarar lambar yabon bikin da za a gudanar a ranar 4 ga watan Janairu a birnin Accra ta kasar Ghana. Shugaban hukumar ta Najeriya Ahmadu Pinnick ya bayyana bacin ransa akan abin da ya kira birbishin son kai da rashin adalci wajen kin saka Victor Moses, inda ya ce irin kokarin da dan wasan yayi a kungiyarsa ta Chelsea shine Riyad Mahrez dan kasar Masar yayi aka zabe shi gurzon dan kwallon Afrika a bara. A Ingila, kungiyar Manchester City na ci gaba da zauracin dan wasan gabanin Arsenal Alexis Sanchez, to amma mai yuwa ta jira har ya zuwa hutun bazara. City din tayin dan wasan mai shekaru 29 da haihuwa aka kuma karba tayin nata a ranar rufe kasuwar ƴan wasa a watan Agusta, to amma kuma lokaci ya kure. Duk da yake kocin kungiyar Pep Guardiola ya tattauna da shugabannin kungiyar domin cinikin ƴan wasa a cikin watanni 18 masu zuwa, to amma akwai fargabar cewa komawar Sanchez kungiyar a watan Janairu na iya wargaza tsarin ƴan wasan kungiyar da ke fafata mata rukunin farko a saman teburin gasar Premier. A kasar Spain kuma, fargaba ce ta dabaibaye kungiyar Real Madrid na yiwuwar rauni ga shahararren dan wasan kungiyar Cristiano Ronaldo, wanda ya atisaye shi kadai a yau Alhamis a daidai sa'ar da ake tunkarar karon batar karfe tsakanin kungiyar da Barcelona a karshen makon nan. Ronaldo ya ji raunin ne a wasan cin kofin kungiyoyi na duniya a Abu Dhabi, to sai dai dan wasan ya dage akan cewa yana da kuzarin da zai iya buga wasan da Barcelona. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kasar Amurka ta bayyana ƙarin kuɗi har dala miliyan 130 domin ci gaba da bada agajin gaggawa na abinci wa Yemen ta hukumar raya ƙasashe ta Amurka USAID, USAID. Kacokan ɗin gudumawar da Amurka take bayarwa wajen taimakawa Yemen kusan dala miliyan 768 kenan tun daga watan Oktobar shekarar 2016. yanayin taɓarɓarewar rayuwar al'ummar Yemen abin damuwa ne ga Amurka. Fiye da mutanen Yemen miliyan 22 suke cikin matsanancin hali kuma suna buƙatar taimako. Kana a wani bayanin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi, akwai mutane miliyan 8 da suke dab da tsintar kansu cikin matsalar yunwa. Ƙasar Yemen ta tsinci kanta a cikin wannan hali ne saboda tashin hankali da ya fara a shekarar 2015. Bayan 'yan tawayen Huti da Iran ke taimakawa suka kwace Sana'a babban birnin ƙasar, kuma suka kori gwamnati da ke mulki wadda duniya ta sani. Amma kuma gwamnatin Yemen ta nemi taimakon shigowar haɗin gwiwar da ƙasar Saudiya ke jagoranta. Saudiya sai ta kai hari a wuraren da Huti suka mamaye domin dakatar da yaduwar 'yan Huti a Yemen. Har yanzu agajin da ake bukata muhimmi baya isar al'ummar Yemen waɗanda ke cikin kunci. Amurka ta sha kiran haɗin gwiwar sojin da Saudiya ke jagoranta da su nemi hanyar da agaji zai samu isa gun al'ummar Yemen ta hanyar buɗe dukkan tashoshin jiragen ruwa da na saman ƙasar da ma tashar jiragen ruwan Sana'a. Shugaban hukumar raya ƙasashe ta Amurka, USAID Mark Green, ya ce kaɗan daga cikin agajin da Saudiya ta bari ya shigo Yemen ba zai isa ba idan aka yi la'akari da yadda suke buƙatar agaji. Bugu da ƙari akan roƙon da Amurka ta yi wa Saudiya domin barin agajin ya kai duk inda ake buƙatar taimako, fadar White House ta kira 'yan Houthi da Iran ke marawa baya da su bari abinci da magani da man fetur su isa duk wuraren da suke riƙe da su, maimakon canzawa agajin alƙibla kan yaƙi da suke yi akan al'ummar Yemen. Amurka ta yi kira ga dukkan ɓangarorin da ke yaƙi a Yemen da su dakatar da faɗace-faɗacen, su inganta maganar siyasa domin kawo ƙarshen wahalar da al'ummar Yemen ke fuskanta. Kamar yadda mai magana da yawun fadar White House Sarah Sanders take faɗa cikin wata sanarwa a wannan watan, Amurka ta yi imanin cewa yarjejeniya da tattaunawa ta hanyar siyasa da bin ƙa'idojin da ke shimfiɗe a cikin ƙudurorin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ne kawai za su iya kawo ƙarshen uquba da ƙunci da al'ummar Yemen ke fuskanta. Ana buƙatar samun nasarar tattaunawar siyasa domin tabbatar da cewa al'ummar Yemen ta bunƙasa ba tare da shishigin dakarun da Iran ke marawa baya ba da ke aikata ayyukan da ba su a cikin tsarin ƙasa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma sai a shirya ga Mahmud da labari amma wannan karan a takaice.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wata matsaya daga gagarumin rinjaye inda ta yi watsi da ayyana Kudus da Amurka ta yi a matsayin babban birnin Isra'ila da kuma shirin mayar da ofishin jakadancinta zuwa birnin, lamarin da bai wa Amurka daɗi ba. Daga cikin ƙasashe 172 da suka kada ƙuri'a, 128 ne suka goyi bayan matsayar, 9 suka goyi bayan Amurka, sannan wasu ƙasashe 35 suka hau kujerar embargo. To a dai bangaren kuma, a yau Alhamisi gwamnatin Amurka ta saka takunkumi akan shugaban rundunar sojin Myanmar wanda ke fuskantar zargin jagorantar kisan ƙare dangin da aka yi wa musulmi 'yan ƙabilar Rohingya. General Maung Aung San Suu na ɗaya daga cikin mutane 52 da ake zargi da keta haƙƙin bil'adama a duk faɗin duniya wanda baitul malin Amurka ta saka masa takunkumi. Daga cikin mutane 52 har ila yau da tsohon shugaban Gambia Yahya Jammeh, wanda Amurka ta ce ya taɓa kafa wata runduna da ta ƙware wajen kashe mutane waɗanda yake musu kallon, wato suna barazana ga mulkinsa. Aƙalla mutane 20 ne suka rasa rayukansu bayan da wata gobara ta tashi a wasu gidaje da ke ɗauke da wani wurin motsa jiki a birnin Jincheon da ke ƙasar Koriya ta Kudu. Hukumar kashe gobara a ƙasar ta ce mafi akasarin waɗanda suka mutu suna cikin wurin wankan gasa jiki ne da ake kira sona a Turance. Wutar kuma ta faro ne daga wata mota sannan ta mamaye ginin mai benaye 8 inda mutane da dama suka makale.
Da takaitattun labarin maka ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirin da Miss Julie Lesis Christian da ta hada da bada umarni, da injiniyan mu na yau Robert Wagner, Ibrahim Jarmai ke cewa kwana lafiya. Assalamu alaikum.